Kwamitin shari'a da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da aiwatarwa kan fararen hula. Yace zuwa yanzu ya karbi korafe-korafe guda 45. A ranar Litinin da ya gabata ne kwamitin ya fara zaman sauraron korafin daga bakin waɗanda suka shigar da ƙara. Kan ƙarar da wani mai suna Barde Nancel Paul ya shigar na yadda sojoji suka far masa a gidansa da ya kai ga lalata masa dukiyoyi na miliyoyin naira. Kwamitin sauraron ƙarar ya bada umarni ya aika da sammaci wa rundunar soji don ta amsa tambayoyi a gabanta.
Anyone who does not come to this tribunal when he is summoned to do so.
Shugaban kwamitin sauraron korafin cin zarafi kenan na jihar Plateau mai shari'a Philomena Lott take cewa duk wani jami'in tsaro da yayi ritaya ake kuma zargin sa da hannu a batun cin zarafin ya kuma ki ansa kiran kwamitin za a rubuta wa hukumar pension ta dakatar da pension sa har sai ya bayyana a gabanta. Tun farko shugaban kungiyar lauyoyi na Jos barista Yakubu Salebawa yace za su bada kariya wa waɗanda aka ci zarafin su.
Waɗanda muke ganin cewa musguna musu an ci zarafin su mun ki matakin cewa za mu gabatar da dukkan korafe-korafen su a gaban wannan wato judicial panel of inquiry. Za mu yi musu kyauta ko mu ba mu bukata su bada.
Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna yace dole sai gwamnati ta dauki matakan gyara don kaucewa zanga-zanga a ƙasa.
Matsalar Najeriya ba wai maganan yanan gizo-gizo bane ko ƴan zanga-zangan sa. A'a, ana yawan kashe mu na mutane a yau cikin Najeriya. Gwamnati ta gagari, ƴan zanda sun gagari, sojoji sun gagara. Kullun a sace mutane manoma a arewacin Najeriya yanzu a Kaduna baka isa ka fita waje kilomita 1 daga cikin garin ba sace ka ba. Garin Udawa, garin Kuriga, garin Binnin Gwari, jihar Katsina, jihar Zamfara, bangaren jihar Sokoto da jihar Niger. Local government guda uku a Niger yanzu an kori ƙauyen gabaɗaya da Rafi da Shiroro local government da Kagara da Munya. Mutane duk sun bar ƙauyukan su, sun sai da gidajen su, sun sai da gonakin su saboda su biya diya a sakon su matan su da ƴaƴan su, saboda haka mutane sun gaji ne. Idan mutanen da suke mulki ba za su iya ba su hakura.
To amma kana ga zanga-zanga ne zai kawo maslaha ma matsalolin da adabi Najeriya, tunda daga dukkan alamu dai kana goyon bayan wannan zanga-zanga.
Eh, kwarai da gaske ina goyon bayan shi 100%. A dai har cikin lumana ne, kada a kona-kona wurare, kada a kashe mutane, kada a kuma kakku yadda ƴan iskan gari su shigo cikinku. Ba kyau a dinga fashe-fashe ala kone-kone dan saboda in muka bata ƙasan namu ne. Shi kanshi wannan abubuwan nan hushi ne na jama'a. In dai kana son kada ma zanga-zanga kai adalci.
Su ko waɗannan iyayen ƙasa sun buƙaci matasa ne da su kasance masu ƙaunar zaman lafiya.
Sunana Aminu Mai Samari Dogo, district na Targon. In ba zaman lafiya mu kanmu ba ma jin daɗi. So muna kira ga matasa a ba su abun yi, domin rashin abun yi shine ke kawo dukkan waɗannan abubuwa.
Ni sunana Garba Abdul Kadir. Mutanen Jos suna kira na shugaban al'umma, musamman samari, muna kira su zauna lafiya da ƴan uwansu da kuma kowace kabila a haɗa hannu a aiki tare don cigaban ƙasa.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana cewa jihar Plateau ta yi asarar aƙalla naira biliyan 75 a ɓarnar da ɓata gari suka gudanar lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an ƴan sanda ta musamman da ke yaƙi da muggan laifuka a Najeriya, wato SAS, inda ya buƙaci matasan da su nemi hanya da ba ta tashin hankali ba wajen isar da kokensu. Gwamnan ya kuma yi alƙawarin samar da hanyoyin ci gaba wa matasan na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.